أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa barkanku da haduwa a wannan yammaci mai albarka, wanda muke gabatar da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau muna ranar 28 ga watan Sha'aban shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wasu zo daidai da 31 ga watan Maris na shekara ta 2022 miladiya. Jemin daya a cikin suratul Nisa'i kan ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. To yanzu kuma insha Allah za mu dora akan ayat da take ta gaba, wace ita ce ta 81. Insha Allah daga nan za mu dora. Allah ramma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنستوا رحمكم الله. الله مدوكين سركي يتي من يطيع الرسول فقد أطاع الله. واندي بييا غوانا منزو شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله تونا الله يبي. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna girman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya hada biyayyarsa a cikin biyayyarsa, wato ya sanya biyayyarsa cikin biyayyarsa, cewa duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya bi. Sannan a wasu guraren da yawa a cikin Alkur'ani za mu ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake dunkula lamirinsa a cikin lamirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Allah da manzansa shi yafi cancanta. Allah da manzansa, kaga an faɗa abu biyu, misali a luga abu biyu aka faɗa, amma Allah sai ya ce shi yafi cancanta su nemi yardarsa. To sannan a cikin dai suratul Tauba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce walaw annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. Da kuma inda yake cewa ma naqamu illa an ghanihum Allah wa rasuluhu min fadlihi. To kaga Allah ya fadi kansa, Allah da manzansa yace daga falalarsa. Kuma gashi ya fadi Allah, ya fadi sunan shi abun, kuma ya fadi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma abu saqaida ta larabci ana maida lamiri ne zuwa ga aqrabu mazkurin, wato wanda ambaton shi yafi kusa. Kaga aka ce Allah, aka ce manzansa, sai kuma aka faɗi falala. Kaga sunan manzo alaihi salatu wassalam yafi zuwa kusa da sunan, idan aka faɗi falala din. to kaga Allah ya sanya falalarsa cikin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka to Allah ne ya baka to haka nan wajen mubaya'a da aka yi chaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sulhun hudaybiya sahabbai mutum 1400 ko da 500 bisa sabanin riwaya suka yi chaffa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan idan har da gaske ne an kashe sayyidina Usman a cikin garin Makka to za su yi kundumbala su shiga garin Makka ko a yi rai ko a mutu to wannan mubaya'ar Allah subhanahu wataala sai ya buga mata stamp Allah ya sanya yaddarsa ma'ana ya ba su aljanna gaba ɗaya saboda wannan mubaya'ar da suka yi Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara to wannan ba shine muhallu shahid ba muhallu shahid shine inda Allah yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim ya rasulullahi wadannan da ke yin chaffa da kai suna yin mubaya'a da kai to fa da Allah suke yin mubaya'a kaga Allah ya sanya chaffa da aka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da shi aka yi a gaba ma sai yace yadullahi fawqa aydihim kudrar Allah ce akan hannayensu to haka nan a baya ha ila mun koma cikin suratul anfal nan ma Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin jifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar badr jifan da yayi wanda ta sanadiyar wannan jifan aka karya yakin kafir Allah yace wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wannan jifan nan da kai ya rasulullahi a ranar badr da ranar hunainu ba fa kai kai ba Allah ne yayi wannan jifan to haka nan duk inda maganar biyayya take Allah yakan ce wa atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah kuma ku bi wannan manzo haka nan in ka zo shiga masallaci gashi nan Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada cewa wuraren sujada ko kuma masallatai na Allah ne fala tad'u ma allahi ahada kada ku kira wani tare da Allah ko wani ne kai ku kira wani to amma sai gashi in ka shiga cikin masallacin dan kai sallah in ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah duk inda aka ambaci sunan Allah sai ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake tafiya duk cikin alqur'ani duk inda lafzul jalala ya zo to akwai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun ko qarara ko lamiri ko kuma wani rumuzi da zai tabbatar maka da cewa an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nan wata rana Allah subhanahu wataala sai ya turo mala'ika jibrilu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi shin ku ka san cewa na daukaka ambatanka yace kwarai ku na san haka ya ubangiji tunda ka ce min wa rafa'ana laka zikrak cewa ka daukaka ambatona sai Allah yace to mala'iku jibrilu ka tambaye shi shin ya san ta yaya na daukaka ambatan nashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ne kade masani to Allah subhanahu wataala sai yace na sanya ka kai ambato ne daga cikin ambatona duk wanda ya ambace ka to ni ya ambata sanan duk inda aka ambace ni sai an ambace ka tare da ni da mutum zai zo kafiri yazo zai shiga addinin musulunci sai yace ashhadu an la ilaha illallah to har yanzu fa ba musulmi bane kashi ya ce ashhadu an la ilaha illallah to har yanzu nan ba musulmi bane jini shi da dukiyarsa da komai nasa halal ne sai ya kara da wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to daga sannan ne ya zama shikakken musulmi to wannan duka yana nuna mana girma na martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da shi a cikin dukkan halitta babu wani annabi ko manzo wanda Allah ya yi wa wannan martabar sai shi kare Allah ya ce man yuti'ir rasula wanda ya bi wannan manzo faqara da Allah to hakika Allah ya bi wa arsalnaka linasi rasula wa man tawalla wanda kuma ya juya baya ya rasulullahi wato ya ki yin biyayya gare ka kada al'amari shi ya sanya ka bakin ciki domin fa ma arsalnaka alaihim wakila Allah ya ce ba mu aika ka domin ka zama mai kiyayewa game da ayyukansu ba bar dai kai mai gargadi ne ga duk wanda ya saba wa Allah kuma kai mai yin bishara ne ga wanda ya bi Allah cewa wanda ya saba wa Allah to ga abin da yake jiran shi a lahira in har ya mutu bai tuba ba wanda kuma ya bi Allah to ga abin da zai samu insha Allah a lahira in har ya mutu akan tauhidi a wasu guraren Allah subhanahu wata'ala dama ya faɗa cewa ma alar rasul illa al balagul mubin babu abin da ke ga wannan manzo face isarwa mabayyaniyar isarwa in yi isar da aike to shikenan shi ya riga ya gama nasa uzurin uzurinsa dama shine ya isar maka da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi to ya isar maka to kaga shi ya fita har ga Allah abin da ya rage shine kai ka ji wannan abin kai biyayya gurgurdan yadda kake da iko Allah subhanahu wata'ala a gaba sai ya ce wa yaquluna ta'a munafiqai idan sun zo gare ka ya rasulullahi suna cewa ai al'amarinmu biyayya ne kawai gare ka ya ma'aikin Allah fa iza barzu min indika amma idan sun fita daga wajenka sun bar wajenka bayyata ta'ifatun minhum wannan ana karanta shi bayyata ta'ifatun wato ana yin idghamut ta'i fi ta misali kamar Abu Amr ad-Duri da kuma Ruwais wayannan duka suna idghamut ta'i fi ta bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul sashi daga cikin wayannan munafikan suna kudurce wani abu a cikin zukatansu koma bayan abin da suka faɗa a gabanka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗar halayensu dai na munafikai din a cikin suratul mujadala Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul idan sun zo gare ka ya rasulullahi a gabanka sai su rika maka gaisuwa ta girmamawa irin wacce Allah ma baya yi maka amma a hakan zukatansu kuma suna faɗar wani abin daban suna cewa wai yanzu dan irin maganganun da muka yi na batanci dan me Allah zai mana azaba saboda wannan ai ba gaskiya bane dan me Allah zai mana azaba kawai dan mun ce kaza mun ce kaza a wani gun kamar suratul munafiqun Allah subhanahu wataala sai yake faɗar halayensu idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo gare ka ya ma'aikin Allah a gabanka sai su ce haƙiƙa mun sha na lalle tabbas kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu ai Allah ma ya san cewa kai manzon sa ne wannan wasu malaman tafsiri suka ce magana ce ta su munafikan wasu malaman tafsiri kuma suka ce a'a raddi ne Allah yake musu cewa ai Allah ya fi su sanin cewa kai manzon sa ne wallahu yashhadu innahum lakazibun amma Allah ya tabbatar kuma yana shaidawa cewa lalle su maƙaryata ne abinda suke faɗa din gaskiya ne amma ba har cikin zukatansu abin yake ba dan haka sai suka zamto maƙaryata wannan hali ne irin na munafiƙai munafiƙan nan zamu ta jin ambatansu ko dai kai tsaye Allah ya ambaci sunansu al-munafiqun ko kuma lamiri ko kuma Allah ya ambaci wasu daga cikin irin ayyukansu a mafiya yawa daga cikin surori madaniyi tun daga nan suratul nisa'i har irin su suratul ma'ida sannan har irin su suratul tauba nan kam suratul tauba ana kiranta ma al-fadhiha saboda ita ce surar da ta kunyatar da munafiƙai ta faɗa dukkan halayensu to haka nan idan an gangara ƙasa irin su suratul mujadala irin su suratul munafiqun daga gashi nan dai Allah subhanahu wata'ala yana faɗar halayensu da ayyukansu mutane ne waɗanda sun rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana mishi ƙarara a bakin su akan harshen su cewa su sun yi imani da amma sai dai a cikin zukatansu akwai wani abu na rainin ajawali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa ba suna da raini game da darajojinsa ba su ganin mutunci da daraja irin wacce Allah subhanahu wataala ya yi masa sannan kuma duk lokacin da suka ji kafirai za su shirya wani abu na makirci ga muminai su ma sai su shiga su taya su a yi da su duk lokacin da suka samu wani abu na sirrin muminai sai su je su watsa wa kafirai su gaya musu domin su ba su satar amsa haka nan idan za a fita zuwa wajen yaƙi sai su nemi uzurin da za su faɗa don dai su zamto ba a fita tare da su ba a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar yaƙin Uhudu ya fita ne da mutum 1000 amma sai da aka je dab da wurin yaƙin shugaban munafiƙan nan Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya janye su 350 gaba ɗaya suka koma sai koma gida aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum 650 wanda wa'annan 650 din sune suka fuskanci mutum 4000 waɗanda kafirai ne suka taho daga Makka amma a hakan wa'annan 350 din sai da suka kashe mutum 30 daga cikin kafirin su ma kafirin suka shahadantar da mutum 70 daga cikin su to haka halayen su yake haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin Tabuka wayannan munafikan da ba su daina da yin sharrin su ba suka je suka ware masallaci suka yi shi daban a wata unguwa suke neman kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kanshi ya zo ya bude musu masallacin to sai yake ce musu yanzu ya riga ya yi shiri zai tafi wajen yaki amma su bari idan ya dawo daga wurin yaki zai biyo ta nan ya zo ya bude musu masallacin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen yakin Tabuka kafin ya dawo a hanya sai Allah ya saukar mishi da aya cewa la taqum fi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin afa man ussisa bunyanu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun am man ussisa bunyanu ala shafajru fi harin fanhar bi fi nar jahannam Allah ya faɗi siffofinsu da siffofin irin ayyukan nasu a farko ma kafin waɗannan ayoyin da na karanta Allah ya faɗi su gaba ɗaya ƙarare yace alladhina banu masjidan dirara wa kufran alladhina takhadhu a ruwayar hamsu kuma walladhina takhadhu alladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl munafiqan nan sune dai waɗanda suka riki wani masallaci domin fitina da kuma rarraba kai tsakanin mu'mini domin kuma ya zamto wata maboya ne ga duk wani wanda ya yaki Allah da manzansa tun farko amma idan ka tambaye su za su maka rantsuwa cewa in aradna illa alhusna ai ba mu nufi komai ba sai alkhairi a cikin wannan abu sai ga sun dawo suna cewa ai duk ɗaya ne da wancan din tsohon masallaci da wannan sabo ai duk ɗaya ne ai duk dai Allah aka nufa to amma kuma ƙarya suke yi kamar da Allah ya faɗa abu yace wallahi yashhadu innahum lakadibun Allah ya tabbatar cewa lalle su makaryata ne cikin abin da suke faɗa wannan kadan kenan daga cikin irin halayen su in sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su cewa ai su masu yin biyayya ne amma idan kuma sun fita daga wajen shi bai ta ba'i fatun minhum ghayra allazi taqul sai sashi daga cikin su koye wani abu a ran su koma bayan abin da suka faɗa a gaban ka ya rasulullahi sai Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubaytun ai Allah yana umartar mala'iku su rubuta abinda wa'annan munafikai suka boye a cikin zukatansu na kafirci da munafirci za kuma su ganshi a ran alkiyama a cikin takardunsu na ayyuka fa a'rid anhum ya ma'aikin Allah ka kauda kai daga gare su wato kai afuwa bisa abinda suke yi na munafirci watawakkal 'ala Allah kai dai ka dogara ga Allah domin ka dogara ga Allah babu abin da munafurcin su zai maka Allah ya isar maka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah to Allah shine mai isar masa wa kafa billahi wakilan Allah subhanahu wata'ala yace Allah subhanahu wata'ala ya ishi abin dogaro ya ishi wanda za a miƙawa al'amari a bar masa lamarin a saurari yadda zai tadabburin al'amarin afala tadabburuna alquran shin wa'annan munafikai ba su yin tuntuntuni irin na lura a cikin alqurani ba sa dubawa ne su ga irin yadda zubin alqurani yake zubin ayoyin shi da harufansa da kalmominsa da kuma irin ma'anoni zurfafa da alqurani yake kunshe da shi ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ايدا اتشي wannan alquranin daga gumwanin Allah yake lawajadu fihi ikhtilafan kaseera lalle ko da sun sami tabka da warwara da sabani mai yawa a cikin sa amma duk abin da alqurani ya faɗa sai ga su very accurate daidai da daidai ba za ka samu ƙari ko rigi ba alqurani in aka bi shi a hankali za ka ga hatta bayanin canzawar yanayi na damuna ko rani duk wannan akwai shi a cikin alqur'ani akwai malamin da naga yana bayanin wasu ayoyi a cikin alqur'ani lissafin yanayin ayoyin da yadda abubuwan duka suka zo a cikin surorin to a ciki sai da ya fidda hatta adadin guraren da ƙasa ta mamaye da guraren da ruwa ya mamaye a fadin duniyar nan duk sai da yi bayani shi kaga wannan bayani ne na geography to gaba ɗayan shi na cikin alqur'ani haka nan bayanai da yawa na geology irin yadda duwatsu suke da yadda Allah ya shirya ƙasa wannan layer din akan wannan layer din wannan layer din akan wannan layer din da irin yadda ruwa yake da sauransu wannan duka akwai shi a cikin alqur'ani babu wani branch wato reshe na science kimiyya kenan wanda babu shi a cikin alqur'ani kai hasali mamu ne yanzu dai binciken mu yayi kadan amma musulman farko ko in ce musulman golden era na musulunci bayan wucewar sahabbai kamar zamanin daular andalus an samu mutanen da malamai ne na addinin musulunci wasu su ma da yawa malaman fiqhu ne wasu kuma qurra'u ne wato mahadata alqur'ani da sauransu waɗanda binciken su yayi zurfi sun gano abubuwa da yawa wanda har yanzu nan turawa da wannan din suke amfani wajen gudanar da al'amuran su na binciken kimiyya da sauransu domin har yanzu nan ba a sami masana sararin samaniya irin musulmai ba da masana abin da ya shafi geography kai har hatta abin da ya shafi arithmetic da irin su lissafe-lissafe da irin na bangaren mathematics to babu waɗanda suka ba da gudunmawa mafi tsoka fiye da al'ummar musulmai a wannan bangaren mu din ne yanzu dai da ya zamto binciken mu yayi kaɗan amma su a wancan zamanin turawan ne suke zuwa su nemi ilimin sanin duniyar agunsu saboda yanayin yadda suke zurfafa bincike a cikin alqur'ani a ciki suke ganowa komai Allah subhanahu wataala dama ya faɗa ya ce ma farraduna fil kitabi min shay wannan littafi wato alqur'ani ban bar komai ba a cikinsa wato ma'ana ya kunshi komai da komai shi alqur'ani shakun dunni ya kunshi komai da komai littafi ne wanda idan kai tadabburi cikinsa za ka ga cewa yana baka labarin abin da ya faru tun kafin zuwan annabi adam kan wannan ƙasar zai baka labarin kuma abin da zai faru bayan kowa da kowa ya mace zai baka labarin lahira zai baka labarin wuta zai baka labarin aljanna zai baka labarin hisabi kan hatta kwanciyar kabari alqur'ani zai baka labari babu wani abu wanda babu shi a cikin alqur'ani sai dai in kai ne binciken kai kaɗan
وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا
Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da fadar halaye irin nasu ne na munafikai din Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza ja'ahumu amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi ya rasulullahi wa innan mutane fa idan wani al'amari ya zo musu wato wani labari game da yaƙokin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma saraya da yake turawa zuwa garuruwa a je a yaƙi can to idan wani labari ya zo garin Madina ya zo har kunnan waɗannan munafukai ko kuma raunana daga cikin mu'minai waɗanda imaninsu bai riga ya yi ƙarfi ba a za'u bihi to sai su riƙa yaɗa wannan labarin suna watsa shi a cikin garin Madina wanda wannan watsa labarin da suke yi ɗin yana karya zukatan ƙanana mu'minai waɗanda zukatansu ba su riga sun cika da imani ba to kuma yin hakan da suke yi yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai taba zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bar shi ba Allah ya ce walau radduhu ada sun dawo da wannan labarin ilal rasuli zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum kuma zuwa ga ma'abota hankula daga cikinsu wato kamar manyan sahabbai kenan da su wancan kananan sahabban ko kuma da su wancan munafikan sun zo sun tambayi manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da su wa'annan da ke bibiyan wannan labarin daga cikinsu da sun san cewa wannan labarin irin wanda za a yada shi ne ko kuma wanda bai kamata ma wani ya ji bane. Wato idan al'amari ya zo kunnan su na daga wata nasara, shine amnu kenan, wata nasara da sahabbai suka samu a gurin yaki, ko kuma al-khawf, wato wani karyewar yaki da ya samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaki, zai zo suna ta fadar wannan a cikin gari, wanda kuma wannan din yana fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce musu, me yasa ba za su jira su je su tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ko kuma su tambayi manyan sahabbai, in ya so daga nan za su ji ainihin yadda labarin yake, kuma za a tantance musu shin wannan labarin irin wanda za a gaya wa kowa da kowa ne, ko kuma irin wanda bai kamata a gaya wa kowa da kowa ba ne. Kuma za su samu labarin ne minhum, wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma daga ma'abota hankula daga cikinsu. Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ya ku mu'minai, da ba dan falalar Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi muku ta shiga musulunci ba, wa rahmatuhu, da kuma jin kansa gare ku da ya saukar muku da wannan alqur'ani, lataba'tum ash-shaytana illa qalila, da gaba ɗayanku kun biye wa shaytan cikin abin da yake umartar ku da shi na abubuwan alfasha da sauransu, illa qalilan, sai dai ɗan kaɗan daga cikinku. Wannan rahama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana, ya da ya ba mu addinin musulunci, wanda addinin musulunci yana yin bayanin abubuwa ƙarara, yana kuma fitowa da duk wasu abubuwa masu haɗurra, ana gaya mana haɗarinsu domin mu guje su. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka an mana bayanin makaidu shaitan, wato kaidodi irin na shaitan, da kuma irin yadda yake shirya wa ɗan adam gadar zare. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana wannan bayanin, shi yasa sai tuna mana da wannan, yace ba dan falalarsa da ya mana ta musulunci, da kuma rahamarsa da ya mana ta alqur'ani ba, daga gaba ɗayanmu an biye wa shaitan cikin abin da yake umarni da shi na alfasha. Dama kuma Allah ya gargaɗe mu, yace ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan fa sha'i wa murka, ya kuma su imani kada ku bi wato takunan shaitan, kada ku bi hanyar shaitan, wai bi hanyoyin shaitan, to dalilin shi shaitan fa yana yin umarni ne da alfasha da kuma munkari, wato abin da shari'a ta hana. Idan mutum ya biye wannan ko, to babu inda zai je sai ya wuta. Allah ya kiyaye mu. Kaga a cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya faɗi falalarsa, sai malamai suka ce falalar Allah anan ita ce musulunci, rahama kuma da Allah ya ambata, sai malamai suka ce ita shi ne alqur'ani. A wani gundama kuma Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu, ka gaya musu cewa da falalar Allah ne da rahamarsa, saboda wannan za su yi farin ciki. Janabi na dan Abbas radiyallahu anhu dama ya ce falalar Allah ita ce musulunci, rahamar Allah kuma shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka da duk dai abin da aka fassara falalar da kuma rahamar, duka yayi, domin ya zo a cikin tafsirul Alusi cewa da falalar da rahamar gaba ɗaya dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi. Kuma dama duk abin ɗaya ne, in an ce musulunci shine falalar Allah, to wa ya zo da musuluncin? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In an ce alqur'ani shine rahamar Allah, to wa ya zo da alqur'ani? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qatil fi sabilillahi, ka tashi kai yaki ya ma'aikin Allah cikin daukaka kalmar Allah, la tukallafu illa nafsaka, wato kada ka dora wa kowa sai kan kanka, ba dora wa kowa ba sai kai aka dora wa wannan umarnin, ka tashi kai yaki, wato kada ka damu da duk wani wanda ya zauna a gida ya ki binka, ka je kai yaki, ka yaki kafirai koda kai kadai ne ya rasulullahi, domin kai abin yi wa alƙawarin cin nasara ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi maka alƙawarin cewa sai ya dora ka akan abokan gabanka, sai kuma ya baka nasara akan kafirci, domin yana daga cikin sunayenka mahil kufri, wato mai shafe kafirci. To tunda kuwa yana daga cikin sunayenka kai ne mai shafe kafirci, to ashe kenan koda kai kadai din idan kai yaki kafirai, Allah zai baka nasara, kuma lalle zaka shafe su din. Hakan kuwa ya faru, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da kansa a ranar da zai fita yakin Badar na biyu, ya kira sahabbai cewa a fito a tafi, da sai ya zamanto kamar wasu suna dan jinkirtawa haka, musamman ma waɗanda a zukatansu akwai daudan nan ta munafurci, suna dan nannokewa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsi biyadihi, wallahi ina rantsuwa da Ubangijin da ya busa min numfashi, la ukhrijanna walau wahdi, wallahi sai na fita na je na yaki kafiran nan koda ni ni kadai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yi damara ya fito ya ji kafin ya ji kafiran sun gudu. A wata ruwayar ma an ce kwata-kwata ma dama ba su fito ba, Allah ya jefa tsoro da razani a cikin zukatansu. Wannan ya faru ne game da yakin Badar as-Sugra. Abin da ya faru ko shi ne, bayan an yakin Badar a shekara ta biyu bayan hijira, to sai da shekara ta zagayo, shekara ta uku kenan bayan hijira, aka yakin Uhud. To bayan an gama yakin Uhud, sai Abu Sufyan shugaban mayakan Makka ya ce, ya Muhammad, in Allah ya kai baɗi shi ne alkawarinmu na yaƙi da kai, a Badar za mu haɗu. To da baɗin ta yi, Abu Sufyana a matsayinsa na Bakwuraishi, wanda sun faɗi magana ba saɓawa, to kuma gashi kuma Irawi yana tsoron haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda sun san cewa risalar shi gaskiya ne, sai dai kawai a lokacin nan kafircin ne ya hana ba su sallama ba. Don haka sai ya fito a wata rana ta daban, ya zo ya ɗan yi hayaniyarsa kawai, shi kenan suka koma. Bai ma yadda ya ƙaraso filin Badar ɗin ba, daga can baya ya tsaya kuma ya koma. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sahabbai a tashi a fita. To a lokacin nan sahabban shi mutum 1500 sun amsa kira, kuma sun fito, an fita da su zuwa yaƙin Badar na biyu. Su kuwa Abu Sufyana dama sun riga ma sun koma tuntuni, ba su riga sun ƙaraso ba. Munafiƙai kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da faɗarsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ɗin abin nan a ƙyale su. Waɗanda suka ƙi amsa kiran ka ya Rasulullahi kawai ka ƙyale su. Kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da mutum 1500 da suka je, sai ya zamto kafirai da ba su zo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sai da suka yi kwana 8 a wannan gari na Badar suna kasuwanci. Sahabban suka dawo da riba mai yawa, shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u lakum fakshawhum fazadahumu imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wa tabu'u ridwanallahi wa lahu bi fadlin 'azim. Su kafiran sun sanya wani kafiri ne mai suna Na'im dan Mas'ud, ya zo domin razani ga muminai, yake gaya musu, ai kafiran nan fa suna nan sun yi gangan ko kar ku fita, suna nan sun yi gangan ko sun taru da yawa, an kuka je za su karkashe ku. Shine Allah ya ce, in allazina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u lakum fakshawhum, ku ji tsoron su kar ku fita. Su kuma muminai suka ce, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ai Allah ne mai isar mana kuma madalla da abin dogaro. Da haka sai suka fita suka tafi wajen yaƙi. Da suka je kuma kafin su je kafirin sun riga sun gudu, suka tsaya suka yi kasuwancinsu, kuma suka samu riba mai yawa, kuɗinsu ya ninninka, kuma suka taho da kayan abinci da kaya na riba mai yawa, suka dawo da shi gida. Sai ne Allah ya ce, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin, sai suka juyo da ni'ima daga Allah da kuma falala. Lam yamsasuhum su'un, wani mummunan abu bai shafe su ba. Wata ba uwar Allah, suka kuma bibi yardar Allah ta hanyar wannan fita da suka yi da kuma biyayya da suka yi ga ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam. Wallahu zu fadlin azim, Allah ma'abocin falala ne mai girma. To kaga kenan, ashe dukkan falala da dukkan jin kai yana cikin yin biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa haridul mu'minin, kuma ka kwaɗaitar da muminai, wato ka gaya musu falala da za su samu idan sun fita sun yi yaƙi, ka kwaɗaitar da su a cikin yin jihadi. Asallahu an yakufa ba'sal ladina kafaru, da sannu Allah zai tunkuɗe ƙarfin yaƙin nan na waɗanda suka kafirta. Ana nan Allah zai shafe duk wani ƙarfi nasu, zai zama kaci galaba a kansu, ya ma'aikin Allah. Wannan wato ya zo ne da sigar kamar taraji, amma Allah subhanahu wa ta'ala ainihin maganar yana faɗar abin da zai faru ne nan gaba. Hakan kuwa ta faru domin sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da kowanne ƙarfi na kafirci a wannan zamanin. Na farko dai ya gama da Yahudawa a yaƙin Khaybara, da kuma yaƙin wannan Banu Nadir da yakin Banu Qainuqa a wannan yakokin guda uku ya riga ya karye Yahuda su kuwa Quraishawa tun daga kan yakin Badr ya fara karya su akai yakin Uhud ya razana su akai Hamra'ul Asad ya kore su basu tsaya ma an yakin ba akai yakin Badr As-Sugura nan ma basu yadda sun fito an yakin ba aka zo Ghazwatul Ahzab Allah subhanahu wata'ala ya tarwatsa su to tun daga nan sai ya zamto kafircin su an fara kakkarya su daga nan sai manyan jaruman cikin su irin su sayyidina Khalid ibn al-Walid irin su sayyidina Amr ibn al-As suka riƙa musulunta daga nan aka zo aka yi sulhun Hudaybiya bayan an yi sulhun Hudaybiya sai ya zamto mutane da yawa wanda da suna tsoron musulunta suka riƙa musulunta bayan yin sulhun Hudaybiya da aka yi a shekara 6 to a shekara ta 8 kuma da Yahuda da su Quraishawa suka saba alƙawarin sulhun da aka yi da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yake su ya shiga har cikin garin Makka da yaki daga nan shikenan gaba ɗaya duk wani kafan kafirci a jaziratul Arab an riga an kakkarye shi sauran kabilu kuma dama da sun ja ne sun nade hannayensu suna jira su gani shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai samu nasara akan yan uwansa Quraisha wannan ko ko Quraisha wannan za su samu nasara su murtsike addinin musulunci to da suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murtsike kafircin Quraishawa ya shiga har garin da yaki kuma iya sanin su da duka kabilun kabilun Larabawa sun san cewa wannan gari na Makka gari ne mai albarka wanda Allah baya bari a shiga garin da yaki kuma suna da labarin Abrahatu wanda babban gwamna ne na sarkin Yemen ya zo zai shiga garin da yaki Allah ya turo dairun ababil tsuntsayi da tsakonkwani irin na wuta suka riga jefa mishi da shi da sojojinsa gaba ɗaya da giwayensu suka tarwatsa to ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga wannan gari da yaki kuma ya ci nasarar wannan yakin to shi yasa gaba ɗaya kuma kabilun Larabawa sai suka sallama shikenan sai ya zamto babu wata kabila daga kabilun Larabawa kuma mai sake tada kayar baya dan bayan wannan shekara ta 8 bayan hijira ba a sake yin wani yaki da kabilun Larabawa ba sai dai yaki da daular Rum wanda aka tafi wato yakin Tabuka yaki ne da daular Rum haka nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai na Usamah bin Zaid ya je yakin Mu'ta wanda shi ma a can din da daular Rum aka buga sai na Usamah bin Zaid kai ya kai yaki kusa da Mu'ta inda aka shahadantar da mahaifin shi shi ma dai wannan din an buga ne da daular Rum haka nan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an yi yaki da su a zamanin halifancin sayyidina Umar an yi yakin Yarmouk da sauran yakoki da suka biyo baya har sai da ya zama daular Rum an kakkarya ta bata da wani rishi a jaziratul Arab to kaga wannan asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru kenan ta tabbata da sannan Allah zai wato da sannan Allah zai dunkufar da karfin yakin nan na wadanda suka riga suka kafirta wallahu ashaddu ba'san hakika Allah subhanahu wataala shine yafi tsananin karfi fiye da su wa ashaddu tankilan kuma azabar Allah ya tafi karfi tafi tsanani fiye da azabar su
mai yasta shaqatan hasada tayya sunu na kun minha wa mai yasta shaqatan sayyata lahu kitun minha فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
نعم الله سبحانه وتعالى سيكي بياني أن يجي من يشفع وتوان ليجي تو أكان متاني شفاعة حسنة ceto mai kyau wanda ya yi muwafaka da shari'ar Allah ya kullahu nasibun minha ai zai samu wani yanki na daga ladan wannan ceton da ya yi kamar umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mu'mini cewa su tashi su fito a je a yaƙi kafirai to kaga wannan ceto ne mai kyau wanda ya yi muwafaka da shari'a don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da lada kwatankwacin na duk wani wanda ya fito ya yi jihadi tunda shine wanda ya fara yin umarni da yin jihadi a cikin wannan addini to haka nan duka sauran al'amura na addini Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi samun lada daga dukkan annabawan da suka gabace shi saboda ya zo da umarni daga Rabbul Izzati kuma al'ummar shi sun amsa ba tare da sabawa ba sun amsa manda Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ci nasarar koyar da abu kwaya daya sama da shekara 1000 yadda ya koyar da shi din nan haka nan ake yin shi har yanzu nan ba gurbata wannan abu ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wannan malamin wanda ya koyar da abu sama da shekara 1000 ana yin sa ba samu sabani ba mu dubi kamar sallah din nan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli biyar ake yi azhar raka'a 4 la'asr raka'a 4 magruba raka'a 3 isha'i raka'a 4 asuba raka'a 2 har yau din nan ba a samu wanda yace a sallar magruba nan sai an ƙara raka'a 1 ta zama 4 ko kuma a rage 2 ta zama a rage 1 ta zama kamar sallar asubahi ba kuma har yau ba a samu wanda ya ƙara wa sallar asubahi raka'a 2 ta zama 4 ba har yanzu ne yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam karantar ake yin ta har yau din nan haka ake yin ta amma mun dubi Yahudawa Annabi Musa alaihi salam ko shekara 200 bai yi da barin duniya ba sai suka fara canza attaura kafin san da Annabi Isa alaihi salam ya zo bayan wucewar Annabi Musa alaihi salam da kamar shekara 600 sun canza attaura ta zama kamar ba ita ba Annabi Isa alaihi salam daga san da ya bar duniya zuwa yanzu shekara 200 ne da ɗan kaɗan to tun bai kai shekara 100 ba da barin duniya suka canza gaba ɗaya koyarwar tasa suka shigo da wannan trinity da wane ne dinnan da maganar yin bauta ranar lahadi wannan duk babu shi a cikin bible da maganar cewa Annabi Isa za a bautawa ba Allah ba wannan duk babu shi a cikin bible da maganar cewa an rataye shi an kashe shi wannan duk babu shi a cikin bible sun suka kirkira suka sassa amma babu shi a hakika kuma baya daga cikin koyarwarsa da abubuwan da suke dinnan a coci Annabi Isa alaihi salam bai taba shiga coci ba bai taba shiga coci yayi bauta a ranar wata lahadi ko wata rana ta daban bai taba yi ba sun suka kirkira suka sa kaga shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi cin nasara a cikin dukkan annabawa alaihi wasallam din shi ya koyar da tashi koyarwar har yanzu nan ba a samu wanda ya rushe mar ba mu dubi dai alqur'ani yanzu ga mahaddata nan wallahi alhamdu an haddace alqur'anin an rubuta shi an san harufan shi an san baqaqen an san wasullan daidai da alifi in ka ƙara a inda babu shi za a nuna maka a ce cire wannan daidai da alifi kai dugo wannan in ka ƙara alarama zai nuna maka ya ce wannan abun babu shi idan kuma sawa ne ba kai ba za a ce maka nan gun akwai dugo sai ka ɗiga ba kuma zai barka ka wuce gun ba sai dole sai ka ɗiga to kaga shi kenan Allah ya ce Allah dama ya faɗa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to haka al'amarin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to sai Allah ya ce wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yayi wani ceto wannan isti'ara ne domin shi ceto ana yin shi ne kawai kadai a cikin al'amarin alkhairi amma wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda yayi wani ceto wanda yake mummuna wanda ya saba wa shari'a ya kullahu kiflun minha to zai zama yana da babban rabo na daga cikin wannan laifin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa cikin hadisi man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wanda ya sunnanta wani aiki na alkhairi a cikin addinin musulunci to yana da ladan wannan aikin da yayi yana da kuma ladan duk wanda ya koyi da shi har ya zuwa tashin alkiyama la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wannan ba zai sa a ragi wani abu daga ladan su masu yin aikin ba misali yanzu wanda ya fara share masallacin nan to duk wanda ya zo ya yi shara a bayan shi to shi sai ya samu lada kwatankwacin naka kai da kai shara a yanzu saboda me saboda shi ya fara yi shi ya sunnanta wannan sunnan kai da ka zo ka ci gaba da yi ka raya sunnar shi ne shi kuma ya raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tunda shi ya faɗi ladan share masallacin to kawo kenan kana da yana da lada kwatankwacin naka kai wanda ka zo kai ka sake yin maimaita irin aikin da shi ya fara har zuwa tashin kiyama ba za a rage wannan ba zai sa kai a rage komai a cikin naka ladan ba a kwatankwacin yadda ka samu haka shi ma zai samu to haka nan idan mummunan aiki ne mutum ya sunnanta ya koya wa wasu wanda ya koya wa mutane zagin jama'a ko kafirta su ko jefa musu miyagun baganganu marasa dadi to duk sanda mutane suka koyi da wannan abin da shi ya koya musu a bakin shi aka fara ji to yana da kwatankwacin irin zunubin da waɗanda suka koya daga gare shi din suka samu wallahi kiyaye to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata cewa shi mai iko ne akan dukkanin komai dan haka zai sakanta wa kowa bisa gurgurdan abin da ya aikata kuma bisa gurgurdan niyyarsa sai Allah ya ce wa idza huyitu bi tahiyyati idan aka gaishe ku da wata irin gaisuwa kamar misali a ce muku salamun alaikum ko a ce muku assalamu alaikum to fa hayyu bi ahsana minha to lalle ne kuma ku yi gaisuwa ku gaishe da wanda ya muku wannan gaisuwar da mafi kyawu daga gare ta wato idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wani sai ya ce mishi wa alaikumus salam wa rahmatullah ka ka ƙara mar kenan akan yadda shi ya gaya maka ko kuma idan ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce mishi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh shine bi ahsana min hadin awrudduha ko kuma kuma yar mishi da sallama shi gurgurdan yadda yayi muku shine mutum ya ce maka assalamu alaikum kai maka ce mishi wa alaikumus salam ka mayar mishi da daidai yadda yayi maka ke in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai maka ce mishi wa alaikumus salam wa rahmatullah ko kuma in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai kuma sai ka ce mishi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh to amma dai abin da yafi shine wancan na farko din bi ahsana min hadin in mutum ya gaishe ku da wata gaisuwa a musulunci to kuma yar mishi da gaisuwa da tafi wannan kyawu wannan yin gaisuwa din tana daga cikin ayyuka na ceto a musulunci ceto mai kyau a cikin ta akwai sanarwa game da kyawawan halaye irin na addinin musulunci shine cewa ya kamata ga dan adam ya sakantawa aiki mai kyau idan an yi mishi ya sakanta da abin da yafi wannan din kyawu ko kuma ya mayar da kwatankwacin sa ita kuwa gaisuwa a asalinta addu'a ce kamar mutum yana ce maka Allah ya tsawaita kwananka ne inda yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ka aminci kaga aminci ya kunshi zama lafiya a jikinka zama lafiya a ruhinka zama lafiya tsakaninka da sauran jama'a zama lafiya tsakaninka da ubangijinka da ya halice ka to kaga mutum ya ce maka assalamu alaikum addu'a ya maka mai kyau larabawa da sun kasance idan ɗayan su ya haɗu da ɗayan su sai su riga cewa hayyakallah Allah ya gaishe ka Allah ya gaishe ka to da addinin musulunci ya zo da farko an fara amfani da wannan din to amma sai Allah subhanahu wataala ya canza akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa assalamu alaikum ai assalamu alaikum innan wannan kalmar assalamu innan sunaye ne daga suna ce daga cikin sunayen ubangiji kuma wannan gaisuwar ce ta assalamu alaikum din ita ce gaisuwar da kakanmu annabi adam alaihi salam yayi wa mala'iku lokacin da Allah ya halicce shi ya busa mishi numfashi to bayan ya tashi ya zauna sai Allah ya ce mishi ga wasu mala'iku can ka je ka gaishe su annabi adam alaihi salam sai ya tashi ya tunkaro su to su kuma da sun san shi tun san da aka halicci gangar jikin ya kai sama da shekara 40 yana kwanci a kofar aljanna gangan jikin ne kawai ba ruhi a jiki suna ta mamakin wannan wace irin halitta ce gashi babu fuka-fuki a jikin shi kamar irin na mala'iku ba kuma halitta ce da shi irin na aljanu ba wannan wani irin halitta Allah zai yi wacan sai suka ga gashi na har an busa masa numfashi ya taho zuwa gare su idan ci to saurara bari mu ji me zai gaya mana yana zuwa sai ya ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum sai suka ce mishi wa alaikumus salam wa rahmatullah sai suka kara mar akan shi gaisuwar da ya musu to daga nan sai Allah ya ce mishi ya adamu wannan ita ce gaisuwarka da kai da zuri'arka za su zuwa bayanka wannan ita ce gaisuwar mu har yau har kwanan gobe ita ce gaisuwar musulunci kuma babu wata gaisuwa a musulunci wacce ta kai ta ko ta fita hakan aka ran kuma ita ce gaisuwar da yan aljanna za su gaisar da junansu Allah ya faɗa ya ce wa tahiyyatu fiha salam gaisuwar su da kankanin su a cikin aljanna shine salamun alaikum salamun alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wasu na hatta annabawa alaihimus salam Allah yana ba su wato kalma ta girmamawa da wannan assalam din nan Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin amince ta bada bisa annabu nuhu a cikin dukkan talibai salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin kaga wannan gaisuwa ce Allah yake wa mala'ikunsa annan ata dan aljanna in yanzu zai shiga gidansa na aljanna mala'iku suna yi masa wannan gaisuwa su ce salamun alaikum dimtu amince ta mana gare ku kun ji dadin ku farkulu wa khalidin ku shiga cikin aljannan nan za ku a cikin da za ku tabbata za ku dawwama har abada ba ranar fita zuwa ga wannan gaisuwa tana da muhimmanci ba daidai bane mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce yawa barka dai ba daidai bane zaka ji mutane suna yi amma ba daidai bane ko ka zo ka tsara da mutane suna da zaune barkan ku dai ba daidai bane wannan Allah ya ji ga canza mana da abin da yafi wannan shine assalamu alaikum yawa wannan cewa assalamu alaikum din nan shine wanda yafi cika kuma yafi amfani domin shi assalamu din nan ma'anar shi shine kubuta ko kuma samun lafiya daga dukkan cututtuka na duniya da lahira in ka ce mutum assalamu alaikum ka kai mishi fatan Allah ya kubutar da shi daga dukkan abin da zai cuce shi a duniya da lahira wa rahmatullahi din nan ko ma'anar rahmatullahi a nan shine ni'imomin sa kana fatan ni'imomin Allah da kyautatawar shi su baibaye wannan dan uwan naka musulmi in ka ce wa barakatu kuma ma'anar barakatu din nan shine Allah ya kiyaye shi daga gushewar ni'ima duk abin da Allah ya mishi na alheri to Allah ya tabbatar mishi da wannan abin har bayan mutuwar shi ma'anar wa rahmatullahi wa barakatu ke sai hukunce hukunce da suka shafi sallama shin me ye hukunci idan ka zo ka tarar da mutane masu yawa dole ne sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya malam wani assalamu alaikum malam wani assalamu alaikum ko kuwa ya abin yake yadda abin yake shine in ka tarar da mutane masu yawa in ka ce assalamu alaikum shikenan ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ba sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ba su kuma kai ma karka sare cewa kowa sai ya amsa maka an ga samu mutum ɗaya daga cikin su yace musu ya mayar maka yace maka wa alaikum assalamu wa rahmatullah shikenan ya isar wa sauran gaba daya kuma yadda ka'idar sallama take shine idan kana kan abun hawa wanda ka tarar da shi shi kuma yana tafi a ƙasa kai zaka fara yi mishi sallama kada kai girman kai kana jira wanda ke tafi a ƙasa sai ya daga maka hannu haka nan idan kuma ka zo ka tarar da mutane a zazzaune kai zaka yi musu sallama tunda kai ka zo ka tarar da su haka nan idan wucewa zaka yi kai ne kake tafiya ka tarar da mutum a zaune kai zaka yi musu sallama ba za ka jira cewa sai shi ya ce maka assalamu alaikum wani a'a ba haka abin yake ba kuma ko ba komai dai kar mana ta sallama muhimmancin ta ya kai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya fara yin sallama yana da lada 90 fa kai wanda ka amsa sallamar kana da lada 10 to kare kenan ashe da sadaka da dan uwanka musulmi ka riga shi yin sallama wata rana sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kai karar sayyidina Abubakar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Rasulullahi idan mun hadu da Abubakar sai ya shiru ba zai fara mun magana ba har sai ni nayi mar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar to ya kai Abubakar ka ji abin da dan uwanka Aliyu ya faɗa shin haka ne yace a ya ma'aikin Allah na ji ne daga gare ka ka ce duk wanda ya ce yayi duk wanda ya fara yi wa dan uwansa musulmi gaisuwa an sun haɗu yana da lada 90 mai mayarwar kuma yana da lada 10 to shine ni kuma ina son Aliyu saboda soyayyar da nake mishi shi yasa nake so ya samu lada 90 din ni in samu 10 yasa idan mun haɗu sai in jira shi ya fara mun sallama saboda shi ya samu guda lada 90 din ne kuma annabi ya mar da sallama ina da kwaya 10 to kaji yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke haka nan kuma a ka'ida idan ka zo kofar gidan mutum ko kofar ɗakin mutum in kai sallama shiru za ka yi ka jira a amsa maka idan an amsa sannan sai ka kuma nemi izinin shiga in shigo in ya ce eh shigo shi kenan sai ka shiga amma ba irin yadda yanzu ake a unguwanni ba mutum sai ya haɗa sallamar da buɗe labule tare salamu alaikum ya leko
ina tuba kake ma ya riga ya ganka tun ga mun ka amin sallama ya riga ya ganka duk abin da bai kamata ya gani a cikin ɗakin ba ya riga ya gani wannan ba daidai bane in ka zo kofar gidan mutane assalamu alaikum ko kofar gidan danka ne ko abokinka kai ko kofar gidan babanka ne ko kofar ɗakin babanka ne in ya amsa sai ka ce baban shigo in ya ce eh shigo sannan sai ka shiga amma ba kawai kana yin sallama da an amsa shi kenan ka danna kai ka shiga ɗakin mutane ba daidai ba ne ba nan kuma saboda kada ka samu mutum a yanayin da bai kamata ka gan shi a haka ba to haka nan ko da mutum ɗaya ne ya gaishe ka ya ce maka assalamu alaika to kai za ka mayar mishi sai ka ce mishi wa alaikumus salam sai ka sa kalmar jam'i wa alaikumus salam ba wa alaikas salam za ka ce mishi ba saboda me saboda mala'ikun da ke tare da shi ko mata ne suka gaishe ka ko mace ta gaishe ka assalamu alaikum sai ka ce mata wa alaikumus salam kar ka ce mata wa alaikis salam duk da cewa dai mace ce ba za ka ce wa alaikis salam ba saboda me saboda akwai mala'iku tare da ita ma sai ka ce wa alaikumus salam nufin ka da amince ta bada gare ta da ita da mala'ikun da ke tare da ita haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallama hatta ga kananan yara yakan yi wa mata ma sallama to dan haka babu lifi idan ka tarar da kananan yara suna zazzauni kai musu sallama in ka tarar da matasa suna zazzauni kai musu sallama idan ma mata ne kai musu sallama kuma ita sallama a bace wacce an so ka yi wa wanda ka sani da wanda ma baka sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun so junanku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shin in gaya muku wani abu wanda idan kun yi shi za ku so junanku suka ce eh ce to abshu salama bainakum ku ɗaiɗaita sallama tsakankaninku duk wanda ka haɗu da shi assalamu alaikum ko ka san shi ko baka san shi domin yana daga cikin alamomin kusantowar tashin alkiyama idan ya zamto mutum baya yin sallama sai ga wanda ya sani Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah subhanahu wataala ya tabbata shi mai yin hisabi ne a bisa kowanne abu zai sakantawa wanda ya kyautata da kyakkyawar abu haka nan kuma wanda ya munana ko ya yi abin da ya saba wa shari'a to Allah zai saka mishi da irin abin da ya aikata
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أربسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله
sai wata nukuda guda wadda ita ma ya kamata a tattauna a kanta shine akwai mutanen da su kuma an hana ma kai musu sallama na farko shine kafiri idan ka zo ka tarar da kafiri a zaune ba za ka ce mishi assalamu alaikum wa nama ba za ka mishi sallama ba sai dai kuma akwai wani abu guda an samu kafiran kuma da saboda dadewar zamansu a cikin muminai sun iya gaisuwa irin tamu ba san hukunci hukuncenta ba kawai da tun sun ji ana yi shi kenan sun iya kafirin zai zo ya same ka a zaune ya ce maka assalamu alaikum to shin yaya za ka yi anan malamai suka ce idan gaisuwa ya maka irin tasu ta kafirin ya ce maka assalamu alaikum irin yadda yahudawa suke wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce assalamu alaikum wai mutuwa ta tabbata a kanku kamar yadda wani ba yahudi ya zo har gida ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan gaisuwar nana aisha ta tsitsine mar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mahalan ya Aisha ki hakuri mana ya Aisha tace ya rasulullahi wannan fasiki ne maran mutunci zai zo har gida ya maka irin wannan gaisuwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai suna yadda ya faɗa ni ai ce biki ji abin da na mayar masa ban ce masa wa alayka da yace mun assalamu alayka ya muhammad mutuwa ta tabbata akan ka ya kai wani sai ni ce mishi kai ma ta tabbata akan ka ba shikenan ba innaka mayitun wa innahum mayitun yawa to amma idan kafiri kuma ya mayar da cikakkiyar sallama wasu da cikin malamai suna ganin cewa zaka mayar mishi sallama cikakkiya kai ma idan ya ce maka assalamu alaikum daga cikin malaman sun ce akwai irin su imamun nawawi akwai irin su hafizu suyudi suna ganin cewa in kafiri ya ce assalamu alaikum to shikenan kai ma zai ce mishi wa alaikum assalam ko da iya haka din auru duwa din ka mayar mishi da daidai haka babu komai musamman kafirin da ana zaune da shi dama yau da kullum ko dan saboda ƙara janyo zuciyar shi zuwa ga addinin musulunci amma daga cikin mutanen da ba za a yi musu sallama ba akwai masu aikata bid'a suna zaune suna yin abubuwansu na bid'a misali ba za ka lokaci musu assalamu alaikum ba ka dokatarar ana kiɗa maza da mata suna ta rawa da sauransu wannan kaga ba za ka yi musu sallama ba haka nan fasiki mutumin da ka san fasiki ne yana zaune yana shan tabarsa ko yana zaune yana shan wiwinsa to wannan shi ma ba za ka yi mishi sallama irin wannan ba saboda nuna fushi akan abin da yake aikatawa haka nan mutumin da ka tarar da shi yana bawali ba za ka yi mishi sallama ba haka nan mutumin da ka tarar da shi yana sallah ba za ka yi mishi sallama ba haka nan wanda ka tarar da shi ya shiga banɗaki ko wanka yake yi nan ba za ka yi mishi sallama ba haka nan wanda yake cin abinci shi ma ba za ka yi mishi sallama ba musamman lokacin da ya riga ya cika bakin shi da abincin ba za ka yi mishi sallama ba haka nan majalisar karatu a lokacin malami yana wa'azi kawai sai dai ka samu waje ka zauna ko ana daukar karatu sai ka samu waje ka zauna amma ba za ka yi sallama ba a irin nan shi wannan kin yin sallamar na girmamawa ne ba kamar sauran wa'ancan ba waɗanda wasunsu ana kin yin sallamar ne dan fushi da abin da suke aikatawa din kamar masu yin karta masu yin lido ba za ka yi musu sallama ba waɗanda ka lokatar suna jayayya akan siyasa ba za ka yi musu sallama ba ba za ka zo wucewa kusa da filin kwallo ka yi musu sallama ba saboda abin da suke yi ba abin da Allah ya yarda da shi ba ne yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله وندباب ونأبن بوتا لغسيارة چنچنتا فاچيشي والله لليني زي تتروكو دغا قبر برنكو إلى يوم القيامة أي أجتن ونوني نع القيامة واتورانا سعيوكينا لا ريب فيه وندبابكو كنتو أجتنسا وانا رانا تا القيامة رانا چه ببا يموا ina zalzalata sa'ati shay'un azim rana ce babba wacce ranar a ta jariri sai ya tashi da furfura saboda tsananin tashin hankali na abin da zai gani a wannan ranar rana ce wacce kafiri da munafiki da fajiri za su ga wannan wunin ya kai daidai da shekara 50,000 irin shekarun duniya wasu kuma daga cikin sauran mutane za su iya ganin wunin kamar a shekara 1000 ka arfi sanatin min mata uddun to kai da kai shekara 60 a duniya ko 70 ko 80 ka tsinci kanka a wani wuni wanda sai da aka shekara 1000 kana tsaye shekara 1000 kana tsaye ba magana ba motsi shekara 1000 ya za ka yi da wannan wuni hatta irin manya-manyan kafiran nan fanada kamar zamanin annabi Nuhu alaihi salam wanda kafiri ɗaya sai shekara 2000 shekara 1500 wanda ya mutu da wuri shine wanda ya shekara kamar 300 ko 200 ya mutu to wannan wai ya yi mutuwar kuruciya wanda ya shekara 200 ya mutu to irin wayannan manya-manyan kafiran a ran alkiyama idan an tambaye su kam na bisu fil ardi adad sinin shin shekara nawa kuka yi ne a duniya sai ce ai labisna yawman aw ba'd yawm mun zauna ne tsawon wuni guda ko kuma sashen wuni wato ma'ana su basu ma wuni ba a duniya kaga lallai ne dan uwa ka kyautata aikinka saboda zuwan wannan ranar wanda kowannen mu nan yana da lokacin da ubangiji zai zance da shi da shi kuma zai maka tambaya ne game da wasu daga cikin ayyukan da ka aikata a koyi ba wanda ya san ka aikata sai shi zai tambaye ka game da wannan dan haka sai mu yawaita istighfari Allah ya yafe mana wa man asdaqu min Allah hadisan ai la ahada babu wani wanda yafi Allah subhanahu wataala gaskiyar zance duk abin da Allah ya ce zai faru to lalle ne zai faru din kuma wajibin mu ne mu gaskata da irin abubuwan da aka faɗa na ahwalul qiyama wato abubuwan da za su faru na ranar alqiyama da kuma ahwalul qurbi sa'a wato abubuwan da za su faru na tashin hankali kafin kusantowar tashin alqiyama kamar yadda yanzu muke ciki Allah ya yafe mana Allah ya jika dukkan magabatan mu Allah ya kyauta ƙarshen mu Allah ka jika dukkan lamuran mu zahiran wa batinan anan za mu tsaya da fatan Allah ya amshi dukkan abinda muka yi abinda muka faɗa dai ne Allah ya karɓa mana wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi neman Allah ya ƙara mishi lafiya kuma Allah ya ba mu albarka abinda muke karantawa albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كما قال الله امانه